بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيء قبل تفسير من أوسع رمضان في قرى تبوت يادة تاريخ حدود 40 هجرة من ثم الله صلى الله عليه وسلم تقمت فضوى مدينة وانت يدين يدى شكرا تبوتيو لكم شاكرا ميلادية أيوه إن شاء الله دام لمجد فينا تقوت ومناكر شن سورة البقرة darasin da ya gabata ko tafsirin da ya gabata mun yi bayani akan abin da ya shafi wato ainihin bashi. Idan za ka bada bashi, ana buƙatar a samu shaidu kuma a samu ainihin wato rubutawa, saboda tsoron abin da zai je ya dawo, ko da rikici zai tashi idan akwai shaida ko an riga an yi rubutu, to al'amari yana da sauƙi. Idan kuma ba a samu wannan ba, ba a samu mai rubutu ba, ko kuma ga mai rubutu amma babu tawada ko babu biro ko babu takarda, ubangiji ta lafi to ai dingina. Idan ka bada dingina, kana da tabbas mutum zai dawo maka da abun da ka bashi bashi, saboda abun dingina zai fi wannan abun da ya karɓa bashi din ko kuma ya zama daidai da shi. Amma Allah ta lafi idan shaji fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addi alladhi umina amanatahu waliyattaqillaha rabbahu. In kuma shashin ku ya amince da shashi, to ba sai an yi rubutu ba, ba sai an kafa shaidu ba, ba kuma sai an ba da jingina ba. Wato in dai akwai amana, ya halatta a yi bashi ba tare da wayannan abubuwa guda uku. Wannan shi yake nuna shaida a bashi ba wajibi ba ne, rubutu a bashi shi ma ba wajibi ba ne, haka nan jingina ma a bashi ba wajibi ba ne. Domin Allah ta'ala ce in an amince wa juna, to babu wani matsala za a iya yin bashin a haka. Da galibin kuma basussukan da muke yanzu ba rubutawa ake ba, sai dai idan manya-manyan basussuka ne. To shi amincewa, malamai suka ce al-itimanu wasiqatun billahi min al-mudayyin wa muru'atun min al-makin. Wato shi amincewa wato fiqa ne da Ubangiji subhanahu wata'ala daga wanda ya bada bashi. Idan mutum ya baka amana, to ya amince da Allah cewa lallai in kai mai yi amana ne shi ya yadda za ka dawo masa da abin nan. Ko za ka ba sai ya rubuta ba, ba sai ya kafa shaidu ba, ba kuma sai ya ba da ainihin jingina ba. Sannan shi kuma wanda ake bin bashi ya riƙe wannan amanar, in ya samu ya kawo ba tare da ya yi inkarin bashi ba, shi ko mutunci ne a gare shi. Ya sa da a ce idan mutum bai faɗin ba ko mutuncinsa sai ya zuri. Idan ka ci amana ka yi inkari, ana bin ka bashi ka ce ba a bin ka, ka ga mutuncinka ya zuri. Amana shi ne lallai wane yana bi ga kuɗinsa, ko kuma ban samu abin da zan biya shi da shi ba, a yi haƙuri a ƙara daga min kafa, amma tabbas yana bi na bashi. To ka ga wannan ita ce amana. To idan kana da wannan, kana da mutunci a cikin mutane, saboda la dina la imana liman la amanata lahu. Wanda ba shi da amana ba shi da me, ba shi da ainihin wato imani, kamar yadda ya zo a hadisi. Saboda haka kar mu ce zo maha'inci, mutum ya zama wato mai rikon amana kuma a shaida shi da amanan wannan shine mutum yana daga cikin sifofin munafukai fa idza tumina kana an amince wa mutum sai hain an amince maka an baka kuma daga baka zo kake sabba haka bane ka zo kai hain to wannan siffa ce ta munafiki ba siffa ce ta mutanen kirki akwai take ka wani hadisi da yazo ingantacce wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace an yi wani mutum a cikin banu Isra'il wanda ya tambayi wani dan uwansa daga cikin banu Isra'il ya bashi bashi yawa ne bashi bashin dirhami dubu dinari dubu akwai dinari dubu kudi ne masu yawa miliyoyi ne a yanzu sai ya bashi bashin dinari dubu sai ya mata ka zo mini da mai shaida waye zai maka shaida cewa na baka bashin dinari dubu sai ya mata fa fa billahi shahida ita ya Allah ita zo mai shaida tsakanin Allah shine shaida sai ya kula yadda wa zai maka lamuni kuma sai yanda idan baka kawo ba zan je in same shi ya nemo mini kai koyi biya ni kudi na sai ya ce ka fa billahi kafila Allah ya ita zama mai lamuni shike nan sai ya ta da wani sai ya baki dinari dubu Allah shine shaida kuma Allah shine mai lamuni shine garantin mutumin ne ya tafi da wannan kudi wannan din ya gaskata shi ce sadaka kai gaskiya ya bashi wannan kudin ya tafi da shi gari ya yi tafiya da shi to lokacin da ajali ya yi zai dawo masa da kudinsa akwai kogi tsakaninsa da shi ya nemi jirgin ruwa ya rasa ya buga ya buga jirgin ruwa da zai hau ko ya ba da sako ma a zo a kawo masa a alƙawarin da suka yi dama zai zo bakin kogi ne ya karɓa yana bi jirgin ruwa ya rasa shi ko ba zai iya haura kogi da haka ba to da ya rasa yadda zai yi shi kuma baya son ya saba alƙawarin saboda amana shine sai ya ɗauko itace ya zo ya ɗauki itace sai ya huda shi rarake sai ya sa kuɗin a ciki dinari dubu sannan ya rubuta wasiƙa ni ne wani ga haƙƙinka nan wani ya yi bayani komai da komai cewa ya dawo masa da haƙƙinsa shikenan sai ya jefa wannan itacen a kan kogi shikenan kogi ya kama tafiya da itace sai ya juya to sai ya addu'a ya roƙi Allah subhanahu wataala ya ce allahumma innaka ta'lamu anni tasallaftu alf dinari ya ce ya Allah ka sani na ki bashin wani dinari dubu fa sa'alani kafilan fa qultu kafa billahi kafila ya tambaye ni wa zani zai zama garanto na ila lamunce ni na ce kai ne mai lamuni na kuma ya tambaye ni wane ne zai mini shaida na ce kai ne mai mini shaida ya Allah haka muka yi da shi wannan wanda yake bi na bashi kuma na yi ya kokari na in samu jirgin ruwa wanda zan ba da sakon nan a kai masa ko ni in kai masa da kaina abin ya gagare ni ya ubangiji na ajiye masa wannan kudi saboda haka sai ya jefa sai ya juya wato ya ba wa Allah wannan amana ne dama shi ne shaidansu kuma shi ne wato ainihin mai lamuni shike ne ya juya ya tafi wannan wanda yake bin bashi lokacin biyan bashi ya yi dama sun yi dazu a zuwa bakin kogin ne inda jiragen ruwa suke sauka sai ya tafi ya je sai bai sami jirgin ruwa ba ya samu ba kowa a wajen ya jira ya jira ba kowa sai ga wani itace nan ya taho kuma ruwan sai ya zo ya je faɗi itace a bakin gawa shi kan ya ce to bari ɗauki itacen nan in kai wa iyalaina su yi mana girki saboda haka sai ya nemi itace a matsayin ya yi kirare ne zai je ya kai a ƙona a yi abinci da itacen babba ne yana buƙatar faskare da ya je ya kai shi gida sai ya kama faskarawa da ya fara shi biyu shi kenan sai ya ga kuɗi da kuma takarda a ciki to da aka ya buɗe ya ga dinari dubu kuma ya ga bayani na wannan mutumin cewa ga kuɗinka nan na dawo maka da shi amanan da na karɓa shi kenan sai ya ɗauka ana nan shi mutumin nan tun da ya turo kuɗin yake ta neman jirgin ruwa kuma ya sake samu wata dinari dubu yana neman jirgin ruwa ko da wannan sakon bai zai isa ba shi kenan sai ya ɗauka ya je ya kai masa saboda haka kawai sai ya samu jirgin ruwa sai ya tafi yana riƙe da kuɗinsa dinari dubu sai je ya same shi ya ce ga dinari dubunka wanda ainihin na karɓa baki sai ce babu sakon da ka turo mini ne sai ce ai na ce maka na nemi jirgin ruwa na rika nayi na nema na rika sai ya ce to ai sakon da ka ba wa ubangiji ta'ala ya kawo mini sakon ya ito ne ko da aka ka dauki dinari dubun ka koma da shi shike ne ya dauka kuma ya koma da shi wannan ji dinganci ce ka duba amana ne wannan bawan Allah ya rike yayi tawakkali ga Allah kuma ubangiji ta Allah ya isar masa da wannan amana wannan har yayi kama da kisan annabi Musa alaihi salatu wasallam ko mahaifiyarsa da ta saki akwati ta je ta daifa shi sai tawakkali ga Allah kuma haka tsince shi a bakin goyo to kaga yanzu irin wannan amana tana da wahala kai da to dama a ƙarshen duniya za a ɗauke amana alama ne na tashi gaskiya sabon manzala ta suna suka ce da in mun tashi mu'amala mu ba ma cewa kowa ne kaza sai an yi bincike kowa muna mu'amala da shi tafiya da ta yi nisa kuma in za ka yi mu'amala da mutum sai an yi bincike karara ka da ce ai a gari kaza akwai amini kafin duniya ta tashi sai an zo ana cewa a gari kaza akwai amintaccen mutum a gari kaza akwai amini sai dai a gari a samu mutum ɗaya biyu mutum ɗaya biyu to kaga amana ta yi kaɗan kuma ɗauke amana alama ne na wato ainihin tashi gaskiya ko da haka sai mu ji tsoron Allah mu rike amana in dai ba muna so alkiyama ta tashi yanzu ba don haka ya sa kuma ba abin da ya rage sai tashi alkiyama don manzala ta kuma ai dai ba dujjal ba zai bayyana ba sai an daina me sai an daina ambatonsa sai an daina wa'azi a kansa sannan zai bayyana to kaga yin wa'azi a kan dujjal zai sa ba zai bayyana da wuri ba to haka na alkiyama ba za ta tashi ba sai an ɗauke amana to rike amana ko ina sa alkiyama ta ɗan jira kenan ko to da haka in dai ba muna son duniyar ta tashi ba sai ya kamata mu zama masu rikon amana sannan ubangiji ta ala da ya umarni da a kafa shaida a wajen karɓan kuɗi za ka ba da bashi sai an yi shaida kuma ana son a yi rubutu in an rasa aka sai a yi dingina tare da Allah ta'ala kuma yana cewa ka ba da dukiyar fi sabilillah ka ba fi sabilillah wannan yana nuna mana yadda shari'a take kula da dukiya yadda take tsare dukiya ba a son a walakanta dukiya ko a salwantar da ita dukiya abu ne mai muhimmanci duk da an ce ka bayar fi sabilillah to amma ba ana nufin kuma ka sake dukiya har ta dinga walakanta ba a ka dinga kula da abu sai ta zo a hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na manna na har Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qila wa qala wa kasarat as-su'ali wa iba'at al-mal magana ta kuma ya hana kace nace shine yawan surutu ya hana yawan tambaya sannan kuma yawan tambaya mara amfani sannan kuma ya hana walakanta dukiya kamar yadda zuwa hadisi Bukhari da Muslim saboda haka dukiya dole ne a tsare ta ta daga cikin ad-dururat al-khams wato abubuwa na lalura guda biyar wanda dole ka tsare su dole a samu hifzuddin ka tsare addinin ka kar ka yadda abin da ya taba maka addinin ka ko da ko dai zawo salwantar ranka ka tsaya ka kare addinin ka sannan na biyu a samu hifzul aqli kiyaye hankali kar ka yadda hankalin ka ya salwanta ko ka yi shaye shaye ko ka sha wani abu ko wani abu ko dai kai wani abu wanda zai tafiyar maka da hankali musulunci bai yadda da wannan ba sannan na uku kada ka salwantar da ranka ko yaran wani hifzul nazar kiyaye rai wajibi ne dole ne ka kare naka kuma ka kare na wani sai ta shari'a ta ce idan a garin kare naka a kashe ka kai shahada ne wanda ka kashe kuma ka kashe banza sannan dole a samu hifzul nafsi wato kiyaye tsotso kada ka bata tsotson ka sai ta aka haramta zina idan mace ta ce sai zina ta lalata tsotso in ka je kai zina ka lalata tsotson wani za a samu ya'yan shehu sai mutane su zama marasa albarka sannan na biyar hifzul mali shine tsare dukiya ba a yadda a wadakanta dukiya ba ba a yadda a fita da barna ba ba a yadda ake kulawa da ita ba don abu ne mai muhimmanci falala ne na ubangiji ta Allah ba wa bayan ta inda za ka rike ta ka kula da ita za ta kai ka aljanna yanzu yanzu sabon manzala ta sama masu kuɗi suna ciyar da zuciyar su fi sabilillah wanda har talakawa suka kawo ƙaran sojin manzala ta sama suka ce ya rasulullahi zahaba ahlu tuhuri bil ujuri masu kuɗi sun tafi da lada da darajoji yusalluna kama nusalli wa yusumuna kama nasumu wa yataqaddaquna bi fuduli amwali suna sallah irin yadda muke sallah suna azumi irin yadda muke azumi dan abun da ya rage na dukiyar su suna bayarwa fi sabilillah mun ko ba mu da abun da ya rage sai manzala kuma yake to bari in ba ku wani abu wanda in kuka yi ba wanda zai kawo ku alada sai wanda ya girma idan an gama sallah ta farilla ku yi subhanallahi 34 alhamdulillahi 34 allahu akbar 34 sai ku cika tadarin da la ilaha illallah wa da wala sharika lahu lahu mulku wa lahu alhamdu ala kulli shay'in qadir idan kai wannan babu wanda zai kawo ka lada a wannan ranar sai yau da irin wannan sai suka je suka kama yi masu kudin sai suka ji labarin ga irin lakarin da aka ba su kuma sai suka je suka ci gaba da yi in an yi sallah sai kuma su yi irin wannan tasbihin kuma gashi suna sadaka sadaka hanyar suka sake komawa wajen manzala ta sama suka ce ya rasulullahi in uwan mu mawada a can nan fa sun ji labarin wannan fa'idan da aka ba mu su ma suna yi manzala ta sama mai yake musu yace zalika fadlullahi yu'tihi man yashaa wannan falalan Allah ne yana ba wanda ya ga dama dukiyar kenan amma ba ta zama falalan sai in kana sadaka da ita kuma sai in kana ibada irin na talakawa sai ka zo ka wuce talakawa ne ka wuce talakawa lada saboda haka idan Allah ya baka dukiya sai ka tsare ta karka walakanta ta karka sarwantar da ita wala tusrifu inna Allaha la yuhibbul musrifin kada ku dinga barna kuna almagozaranci Allah ta'ala baya son masu almagozaranci to idan mutum ya tsare dukiyansa to yana bin shari'a ne ba wai wato ainihin rowa ne ko wani abu ba akwai cewa fi sabilillahi wannan same ka da shi akwai taimaka ɗan uwa akwai taimaka miskine akwai taimakawa kuma marayu da sauransu daga jeyu amma ba a ce kuma ka dinga banzantar da dukiyanka shikenan kana ganin dukiya ba wani abu ne dukiya wani abu ne wajen Allah subhanahu wataala falala ce idan an rike ta yadda ya kamata za ta kai mutum aljanna sai Allah ta'ala ce la yukallifullahu nafsan
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين
Ubangiji ta'ala ce la yukallifullahu nafsan illa wus'aha wannan ayan da ayan da take kafin ta wato daga amanar rasul bima unzila ilayhi min rabbi zuwa karshen wato suratul baqara ana ce musu qawatimu suratul baqara wato ayoyi ne masu daraja su ne ayoyi guda biyu da aka cike wato suratul baqara da wanda Ubangiji ta'ala ya sa musu falala hadisi ya tabbatar cikin sahihi muslim daga Abdullahi bin Abbas yake muna zaune tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a tare da shi akwai jibril yake sai muka ji karan wani abu a sama wani abu yayi kara ba mu san menene ba sai mala'ika jibril sai daga idon sai zuwa ga sama sai yake ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace hadha babun qad futiha min as-sama'i ma futiha qattu yace wannan wata kofa ne aka buɗe ta daga sama ba taba buɗe wannan kofar ba duk saukan da mala'iku suke yi ba ta obuɗe wannan kofar ba sai a wannan ranar aka buɗe shikenan sai ga wani mala'ika ya sauka ya zo wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce masa abshir bi nurayni kad utitahuma lam yu'tahuma nabiyyun qabla ya ce kai albishirinka da wasu haske guda biyu wanda aka baka wanda ba a ba wani annabi irin wannan haske biyu ba wato kai kaɗai ne a cikin annabawa aka baka irin wannan haske guda biyu shine sai yace fatihatul kitabi wa qawatimu suratul baqara wato sune suratul fatiha da kuma aya guda biyu na karshe na suratul baqara daga amana rasulu zuwa kishi babu wani annabi da aka bashi ayoyi masu daraja irin waɗannan darajojin sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma mala'ikan yace masa babu lam taqara harfan minhuma illa utita duk wani harafi da ka karanta za a baka wato duk addu'o'in da suke cikin fatiha da wanda suke cikin karshen suratul baqara idan ka roki Allah subhanahu wataala da su Allah zai biya maka wannan bukata to da haka babu wanda ya samu wannan gatan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sanaka ne ya tabbata a sunan na Tirmidhi manzala kuma yake man qara al ayatayn min akhir suratul baqara fi laylatin kafatahu duk wanda ya karanta ayoyi guda biyu na karshe na suratul baqara a dare da daddare to sun ji san maka ma'ana za su kare shi daga dukkan shirin to da haka yana daga cikin abubuwan da ake karantawa in za a kwanta a karanta amanar rasulu zuwa karshen baqara in dai ka karanta su to to sun ishe ka su baka kariya za su kare ka daga dukkan wani shari in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato Allah zai baka kariya albarkatin karanta wayannan ayoyi da kai na karshen suratul baqara kuma hadisi ne inda yake a cikin musnad na imam ahmad da nadi ingantacce manzon Allah ta kuma yace ujitu khawatim suratul baqara min kanzin tatal arshi dan yutahunna nabiyyun qabli manzon ta yace an bani ayoyi na karshe na suratul baqara daga taska daga wata taska ne a karkashin arshin ubangiji ta wato a wani tsoni a karkashin arshin Allah aka dauko ayoyin nan guda biyu na suratul baqara aka kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yace babu wani annabi kafina da aka bashi irin waɗannan ayoyi ni ne wanda aka fara bawa irin waɗannan ayoyi ne haka nan hadisi ya tabbata a sunan Tirmidhi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce innallaha kataba kitaban qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi alfi amin anzala minhu ayataini fakatama bihima suratal baqara wa la yuqra'ani fi darin thalatha layalin fayaqrabuha shaytan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya rubuta wani littafi kafin ya halitta samai da kafin da shekara 2000 sannan kuma ya saukar da ayoyi guda biyu wanda ya cika ta suratul baqara da su ba a karanta wayannan ayoyin a wani gida dire uku bace shedan yayin sanke wannan gida wato inde an karanta sau dire uku a jere aka karanta wayannan ayoyin to shedan ba zai kusanci wato ainihin wannan gidan ba saboda haka waɗannan ayoyin suna da muhimmanci ubangiji ta'ala ce la yukallifullahu nafsan illa wus'aha Allah baya tsora wa rai sai abin da zai iya wato duk abin da kaga aka tsora maka to an ga zaka iya ne idan ba za ka iya ba Allah ta'ala ba zai tsora maka Allah subhanahu wa ta'ala baya tsora mutum abin da zai iya ba laha ma kasabat duk abin da ka aikata na lada da ka samu wa alaiha ma kasabat abin da ka aikata na zunubi kuma zunubin yana ne yana jiran ka ربنا لا تؤاخذنا يا الله كرك كما من نسينا يمني ابو ده منتوا كو من بر وني واجبي ده منتوا او اقدانا كو كو مكاي كسكوري بمن ايكتا ايكين يند يكمات با كو كو مكاي كسكوري مكا ايكتا وني نا ابو ده حرام الله تعالى كرك كما من ده وني كما يزو حديث مسلم دوو ان ادوي ربي تعالى ان سوا قد فعل نا ايكتا ربنا ولا تحمل علينا اثرا يا لا كرك تورا من وني نوي ني شريعه كما حملته على الذين من قبلنا كما انك تورا وين سكي كاتمو ابو مي وهلا وند بزامو ديا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به يا لا كرك تورا من ابوند بزامو ديا با شريعه مسلمتي واعف عنا كما نعفو واغفر لنا تغفر تامنا وارحمنا كجقم كتوسيا منا انت مولانا كن بذبنت الامر فانصرنا على القوم الكافرين يا الله كتمكيمو اكن متاني ودن سكي كافر متجلب اكن بنجي تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها الله با تورا متن في ابو ذي وات دو ابو ذي الله يتي متا كاي الشريعه المسلمين ذاك يعني zaka iya ne ke sa aka ce kai don Allah bai zai tsora maka abin da zaka iya yi ba baraka ke yi ke sa ba da mai suka kafa kaida la taklifa illa bil qudrah wa bu taklifi ma la yusta'u bil sahil Allah ya tsora maka abu ya san ba zaka iya ba kuma yake dole sai ka yi a to ke sa duk wanda yake ganin wannan addini musulunci nan takura ne ko ya takura masa to babu imani ne a zuciyarsa don babu wani abu wanda yake takura a zaka iya ne shi yasa Allah ta'ala ya tsora maka sannan kuma kana cikin yi din idan ka samu wani lalura wanda zai sa ba zaka iya ba sai a ga an dauke maka wala ka wajibu bil iqtidari wala muharramu ma afirali duk wani abu na wajibi in dai ka kasa yin sa ba zaka iya ba to sai a ga an dauke maka gaba da duk wani abu da aka haramta ya zama dole sai kai amfani da shi sai ka aikata shi sai a ce to an dauke maka haram idan ba za ka iya azumi ba kwata-kwata ba an dauke maka ba sai ka samu sauki ka biya idan kuma babu abin nan ciwon naka ba mai warkewa ba ne ko tsufa ne tsufa ba a warkewa sai a ce ka dinga ciyarwa duran da aka kai azumi guda ɗaya sai ka ba da mutu biya idan ciyarwan ma ba za ka iya ba sai a ce to an dauke maka azumi an dauke maka ciyarwa kuma Allah ba zai kama ka ba kai azumi ba kaga da yake ku zauna sai illa wa haka nan idan an haramta maka cin mushi sai ya zama na ba za ka ci mushe ba har sai me ai ba za ka rayuwa sai ka ci mushe ba ka samu abinci na halal da za ka ci ba sai ka samu mushe mu she ne ka samu sai ake to ka gasa kaci domin karka halaka kaga an dauke maka haramcin saboda in kai hakuri da in kai hakuri in kace ba za ka aikata wannan haramun din ba za ka halaka to shikenan wannan abin da ba za ka iya bane sai a dauke maka shi to da haka sai ka je ka tsugo shi idan kana jin yunwa ba mu shi kuma an hana ka ka kwace wa wani abincinsa ko dukiyarsa sai ga wani shi ya ci abinci ya rage ya baka kyauta yaki ya sayar maka yaki to ya halatta ka danne shi ka kwace ka ci abincinka ka take cikinka dala ba kika tambaye shi dole kudin abincinka ka jefa masa kudin ka take amma ba za a ce a ai tun da haƙƙin wani ne babu dama inda za ka halaka haƙƙi kenan to kaga kwace haramun ne ganin shi haramun ne cin dukiyar mutum ba da yardansa ba haramun ne amma in za ka mutu ba sai ka ci ya zama maka lalura to Allah bai tsora maka abin da ba za ka iya ba kwata-kwata sannan kuma idan abin ba za ka iya shi duka ba to akwai abin da za a ce ka yi daidai gurgudu shi ne fattakullaha mastada'atu ku ji tsoron Allah gurgudun ikon to da haka idan ba za ka iya sallah a tsaye ba sai a ce ka yi a zaune in a zaune ma ba za ka iya ba sai a ce ka yi aimi a kunce manzala ta saba ya gaida Imran ibn Hussein ba da lafiya yace ba su ya dame shi ya rasulullahi ya zan yi ne sallah sai ce masa salli qa'iman fa in lam tastati fa qa'idan fa in lam tastati fa ala jambi kai sallah a tsaye in za ka iya in ba za ka iya ba kuma kai a zaune idan ba za ka iya ba kai a kunce ta yi kenan ala ayi halin ba a ɗauke maka ba amma kuma an sassauta maka haka nan shi ma mushe in ka zo ci daidai gwargwado za ka ci fattakullaha mastada'tum ba za ka ci haƙƙin cikinka ne har kai guzuri ba ka ci daidai gwargwado yadda za ka cire wannan galabaitar da kai din ta yadda ba za ka halaka ba ad-daruratu tuqaddaru bi qadariha ita lalura ana gwada ta da gwargwadonta kar ka wuce gona da iri to da haka fattakullaha mastada'tum ku ji tsoron Allah gurgudun da za ku iya ko matuƙar za ku iya to kaga shari'ar musulunci akwai sauƙi wato ainihin a cikinsa duk abin da ka gajiya kuma sai a ce an ɗauke maka ya zo a hadisi ingantacce na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum wa idza nahaytukum an shay'in fastanibu idan na umurce ku da wani al'amari ku zo da shi matuƙar za ku iya ko kuma gurgudun jikon sannan idan na hana ku wani abu kuma ku hadu gaba daya wato shi hani za ka iya barinsa gaba daidai ba za ka halaka ba ne amma aikatawa gurgudun ikonka ko abinda ba za ka iya yi ba to da haka sai a ce ka yi shi gurgudun wato ainihin wato yadda za ka iya to da haka duk abin da ya shafi babin haramun sai ka ga ana misali ne da abin da ya shafi abinci abin da za ka ci to da haka in za ka halaka za ka iya cin mushi za ka iya cin naman kare ma in za ka halaka za ka iya kwace abincin wani ka to amma in ba shi din ba wani abu ne yau wanda za a ce in ba ka yi shi ba za ka halaka misali a ce in ba ka yi tata ba akwai da lura zai sa ka yi tata akwai shi ko a ce ka sha giya in ba ka sha giya ba za ka mutu akwai shi wasu malamai suke akwai ban malin giya suka ce idan kashin kifi ya makalewa mutum wanda in bai wuce ba zai mutu kuma an sha ruwa ba zai wuce ba dole sai an dan kurbi giya yar kadan to zai iya wucewa to ya kurbi giya ne amma mafi yawan malaya suka ce a haramun su sun ce wasu jarraba ne wai in kadan kurbi giya dan kadan sai kashi ne kashi ne shi ne ba to a sauran malaya suka ce a ba su yi da wannan ba don mazan sun ya riga ce inna allaha lam yaj'al shifa ummati fi ma harrama alaiha Allah bai sanya wa warakan al'umma ta cikin abin da ya haramta mata ba duk abin da yake na haramu ba da za a iya zama magani sai dai a nemi wani magani yanzu in ka je asibiti akwai inda za a yi a cire maka ko da haka sai da wani magani da to amma za a ce yanzu a ce mutum wai in bai yi zina ba zai halaka zina ya zai masa lalura sai ai zai yi babu wannan kama kwana na aka turo mana tambaya a nan ba a karanta ta ba wai wata yarinya ne wai saurayinta ya nemi ya yi lalata da ita ita kuma ta ki yanzu ya shiga wani hali yana kwanciya a asibiti ma rai a hannun Allah yanzu ya za ta yi ta zo a bata fatawa kenan ta je ta yi zina da shi kaga wannan ƙarya ne ƙarya ne ba yadda za a ce mutum ya halaka saboda bai sadu da mace ba ba wannan ƙarya ce kawai kaga tambaya ma kila kirkiran ta mata ne to saboda haka ba akwai abubuwa duk asalin haramun lalura ba ya shiga sai dai a babin bangaren abinci kawai wanda in baka ci ba tabbas wannan kan wato ainihin za ka halaka sai dai kuma in tilasta maka aka yi in an tilasta maka kuma shikenan an dauke maka wannan wannan ba yinka ba ne dole ne aka sa ka kai wannan abun abu ya fi karfinka ka iya kokarin ka yadda za ka kauce hanya baka kauce ba ubangiji subhanahu wa ta'ala yace la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha, Allah baya dora wa rai sai abunda wato ainihin zai iya. Wannan shi ke nuna maka addinin musulunci addini ne mai sauki. Manzala ta kuma ce inna ad-dina yusrun wa lan yashadda ad-dina adun illa ghalabahu, addinin musulunci mai sauki ne, ba wanda zai tsananta addinin musulunci face addini ya ridaye shi, sai dai kai ka tsananta a kanka, ko dai ka ɗauki abin da ya fi ƙarfinka saboda rashin fahimtanka. Kai ka ɗauka haka abin yake, sai ka je kai ta shan wahala, kai ta shan wahala maimakon ka tambaya a gaya maka akwai sauƙi cikin abin, amma kai baka tambaya ba ka yi aiki da ijtihadin ka ko jahilin ka, ko kuma ka jahilci abin ma gaba ɗaya. To da haka duk mai shigar da kansa kunci a cikin addinin musulunci to ya sani cewa bai bi hanyar shari'a ba ne shi ya sa ya shiga wannan kuncin. Amma ba ma wai abin da za ka iya ba, ko abin da zai baka wahala wanda ya wuce al'ada shari'a musulunci yana ɗauke ba. Ko da ko kai kana ga za ka iya don da niyan nuna lada za ka yi, musulunci zai ce a shi bai yadda da wannan. Manzon kuma ya ce alaikum min al'amali ma tudiku fa inna Allah la yamalu hatta tamal, ku dauki aiki abin da za ku iya. Manzon Allah ya ga giya a masallaci wannan nawaye, wai wacce ne take kiyamu laili idan ta gaji sai ta rike, wai in ta ji za ta faɗi kenan, ta tsaya ta tsaya za ta faɗi sai ta rike. Manzon Allah ya ce a ji a tsinke igiya a tsinka ta, ku dauki abin da za ku iya na aiki, iya gurgurdin da za ka yi, kar ka je ka jefa kanka cikin wani wato ainihin damuwa. To da haka musulunci bai sa mutane a cikin kunci ba. Ubangiji ta'ala ya ce wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj, Allah bai sanya muku kunci a addinin ku, sai dai in ka jahilci abun to fasalu ala zikri in kuntum la ta'lamun, lokacin da ka ga wahala ta kai to ka tambayi malamai za su gaya maka akwai sauki a cikin al'amari. Yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra, Allah yana son muku sauki ne ba wahala ba. Yuridu Allahu an yukhaffifa ankum, Allah yana son ya sauƙaƙe muku ne ba wahala ba. Wato Allah ta'ala ba yana son ya wahalar da mu ne da wannan addini ba, sam mu yi ne yadda za mu samu lada, ka ɗauka daidai gwargwado yadda wato ainihin za ka iya duk abin da aka tafi da shi a kan ilimi. To akwai sauƙi a cikin al'amari. In ka zama yana takurawa kansa, yana takurawa kansa sosai, to akwai jahilci a cikin al'amari. Wani ya zo ya bar manzo Allah ta sama suka yi bankwa da shi shekara guda, sai bayan shekara sai ya dawo. Manzo Allah ta sama ya ga ya lalace ya rame ya rame ya fita hayyacin. Sai ce ah ba kai ne ka zo ba, rabe ce shi ne ya ka dawo haka. Sai ce ai wallahi tunda na tafi azumi nake yi har yanzu. Shekara guda ina azumi na fira. Manzo Allah ya ce la kama man sama dahara, duk wanda ya azumi shekara bai yi azumi ba. Aka kushe wannan azumin nasa. Dan ya dora wa kansa abinda mai ya fi karfinsa, ya dora wa kansa, kaga ba zai iya ba wasu ibadun haƙƙinsa ba, ba zai iya ba wa iyalinsa haƙƙinsa ba, ba yi da nishaɗi a rayuwarsa, zai ji addinin ya takura masa. Kawai zai dinga jin a takure karfinsa ya ƙare. Yanzu ko ka fara kai na wata biyu a jere, wallahi sai ka ji karfinka ya ƙare, sai ka ji karfinka na riguwa na riguwa, sai ka tausaya wa kanka. Bana da za ka yi shekara baka sha ruwa ba, baka ci abinci ba da rana, kaga wannan ya matsa wa kansa. To haka nan musulunci shi baya son takurawa, ka ɗauki abin da wato ainihin za ka iya. Akwai ƙa'idodi na fiqhiyya wanda aka gina su a ƙarƙashin irin waɗannan ayoyi. Ƙa'ida ta farko la taklifa illa bil qudra, ba a tsora mutum abu a shari'a sai in akwai iko. Idan ba ka da ikon abu ba za ma a ce kai ba, ko da wajibi ne sai a ce an ɗauke maka wannan abin ka kuma. Haka nan al-mashaqqatu tajlibu at-taysir, wahala yana jawo sauƙi. To da haka duk abin da ka kasa yin sa ko in kai shi akwai wahala sai a ce an sauƙaƙe maka. Sallan nan a tsaye baka da lafiya za ka galabaita, za a jijiya za ta ɗauke ka, sai a ce don Allah kai a zaune. A zaunen ma zai gagara kai abinci. In motsa kanka ma da wahala da raɗaɗi sai a ce ka dinga ketta idon ka, ka yi ruku'u ka dago ka tafi sujjada. In ya gagara kai sallan a zuciyarka kawai, gashi ka yi ruku'u ka kira'a ka dago a haka har ka gama sallan. Haka nan azumi idan ka ɗauke shi ka galabaita, ka shiga cikin wani hali wajibinka ne ma, in ka ga za ka halaka ka ajiye azumi dole ka yi. Kuma in a halin tafiya kake tafiyan tana da wahala to ka ajiye azumin shi yafi alkhairi akan ka yi shi ba kokari ba ne. Manzala ta sama ya ga wani mutum an yana halin tafiya an zo an ruku a kansa ana masa fifita, ya ce menene wai azumi yake har ya baje ya suma ana masa fifita. Manzala ta sama ya ce laysa min al-birri siyamu fika, ba daga cikin da'a yin azumi a halin tafiya. Wato in ka kai irin wannan halin to yin azumi kuma ba da'a ne a wurinka ba, ka shaɗi shi yafi. Inna Allaha yuhibbu an yu'ta ruqatuhu kama yuhibbu an tu'ta adhaimuhu, Allah yana son a zo wa saukinsa in yayi sauki kamar yadda yake son in yi wajabta abu kuma dole ka ne ka yi shi. to da haka duk abun da yake ya shiga kunji da wahala sai a ce al-mashaqqatu tajlibu sayf wahala tana jawo ne tana jawo a sauƙaƙe in ka tambayi malai za su baka amsa idan baka al-amru tasa'a wa idan tasa'a baka idan al-amari ya kunji sai ya fadi idan kuma ya fadi to sai da ya kunji idan ba za ka iya yin sallah a tsaye ba kai a zaune lokacin da ka samu lafiya kuma dojen ka kai a tsaye in kai a zaune baka da sallah saboda wa qumu lillahi qanitin ku tashi ku yi sallah kuna masu ne sai ku tashi ku yi sallah a tsaye kuna masu shiru shi yasa mata masu ciki ku sani sai fa idan wahala ta kai wahala za ku sha ba wai mace mai ciki kawai shi kanta ce bari ta sha azumi a duk da tana da ciki ba wai wasu sun ce mata za ta ciyar ba wani ciyarwa rama azumin zaki kuma baraki sha din ba ma sai in kina jin hadijiya ko dan namozi kina shan wahala wanda ta wuce al'ada na azumi to nan ne aka halatta miki ki sha azumin saboda al-mashaqqatu tajlibu al-kathir wahala ne take da sauki sannan in kin gama ko sai ki dinga lissafin wanda kika sha bayan wata ramadan kuma sai kira to da haka sai in an shiga wahala sannan ake samun me ake samun sauki wato ainihin wato na shari'a ubangiji ta ala ce laha ma kasabat duk abinda mutum ya aikata na lada za a bashi lada wa alaiha ma kasabat duk abinda ya aikata na alhaki kuma za a rubuta masa alhaki wato in kai aikin lada za a baka ladan kuma ba za a tauye maka ba inna allaha la yazu bi sada zarra wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima allah baya zalunta mutum ko da yake baya zarra in kai kikkawan aiki allah ba zai hana ka ladan ba kuma in kai kwaya ɗaya zai ninka maka har zuwa goma har zuwa saba'in har zuwa 700 har ma fiye da 700 kamar yadda ya zo a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan laha ma kasabat abun da rai ya aikata shine za a ba shi lada wato wani ba zai aikin lada ba kai kuma a baka shine wa allaisa lil insani illa ma sa'a mutum bai da wani abu na lada sai abun da ya aikata ba za ka tsaya kana kana wani abu wani da ya aikin lada kai a baka ladan ba wani yace to bari maka sallah azhar ka huta bari maka azumi ramadan ka huta biyuwa to da ka kowa aikin sa shi ake bashi ladan sai dai idan mutum mutuwa yayi aka wani aiki na nafila Allah ya bashi ladan wannan ladan zai je amma da ranka Allah bai dauke maka wajibi ba to da ka wajibin da Allah ya tsoro ma sai tsora maka dole ka ne kai shi ai inda wani na dauke wani da sabai sun dauke manzo Allah ta kuma saboda son sa da suke amma har jihadi yana zuwa yana ganin kyandin ko bi akan sa har an karya masa hakorin an fasa masa kansa a wajen jihadi inda wani yana dauke wani aiki sai su dauke masa sai zauna a gida ko su za su tafi jihadi ba wanda ya dauke masa to da haka babu mai dauke maka aikin ka na wajibi kuma wani ba zai je aiki a dauki ladan a baka ba la hama kasabat wa alaysa lil insani illa ma sa'a sannan kuma wa alaiha ma kasabat abunda ka aikata na mummunan aiki shine za a baka alhakin sa wato ba za a dauko laifin wani ba kuma a baka zai ji yaji yayi laifinsa kai baka sani ba kawai shi kenan sai a zo a yaba maka laifin a nan duniya ne ake yin wannan sharri to ne je kashe wani sai a zo a lankaya maka wani ya je fashi da makami ko sace kudin wani sai a zo a ce kai ne ai ta fama a rufe ka wani sai a shekara goma yana gidan yari kafin a gano cewa ba shi ne wannan laifin ba to amma a lahira babu wannan Allah ta'ala ya sani ya sa a rubuta ba zai ko wani ba zai laifi a zo a tsora maka ba wala tajru waziratun hijra ukhra laifin wani baya shafan wani kwata-kwata iya laifin ka shine zai shafe ka to kowa ya ji tsoron Allah ya aikata abin da ya zama wajibi a kansa babu mai maka sai kai sannan kuma ka kaurace wa haramun abin da ka aikata nan yana nan yana jira ayan da tafi ba da tsoro a cikin alqur'ani inji malamai shine faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara in ka aikata alkhairi ko ba zarra ne zaka ga sakamakon sa ranar kiyama to haka nan kuma in ka aikata sharri ko kwayan zarra ne za ka gan shi ranar kiyama to kaga duk abin da kake na alhaki ana nan ana ta rubutawa to da haka bala'i ne da masifa kake tarawa kai sai ka ji tsoron Allah ka dinga cinin irin waɗannan ayoyi inna rabbaka la bil mirsad ubangijin ka yana nan a madakata abin da ka aikata nan za ka je ka same shi kuma ya maka hisabi Allah ta'ala ya ce rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana ya Allah rabbana ya malikinmu la tu'akhidna kada ka kama mu in nasina in muka yi mantuwa aw akhtana ko muka kuskure in muka yi mantuwa shine kamar a ce akwai wani abu na wajibi wanda muka manta ba mu yi shi ba Allah karka kama mu da shi yanzu misali zai iya wa wata ran ka manta ba kai sallar isha ba ko ba za ka gina ba har abada har kamun ka saba sallar isha a masallaci akan lokaci wata da sai kai tafiya ko wani uzuri ko bacci ko menene sai ka manta ba kai sallar isha ba kaga in ka tuna da safi za ka rama ba za ka yi wani baka tuna ba har abada har ka mutu baka tuna ba to Allah ba zai kama ka da wannan ba duk wani abu na wajibi wanda ka manta ba ka yi shi ba to Allah ta'ala ba zai kama ka da wannan ba sai dai in ka tuna ba kai ba idan ka tuna kuma wajibin ka ne kai don manzo Allah ta sallama ya ce man nama an salati aw nasiha falyusalliha idza zakaraha fa innahu la kafarata la illa zalik duk wanda ya manta bai yi sallah ba ko ya bacci bai yi ba dole ya rama in ya tuna don ba ta da wani kafara din ba wannan ba so da ka in ka tuna ana nan ana bin ka bashin dole ka rama amma baka tuna ba Allah ya dauke wa al'umman nan mantuwa gaba da haka nan kuma idan ka manta ka aikata laifi abu ne haramun sai ka manta cewa haramun ne sai ka aikata shi Allah bai kama ka da shi ko kuma abu ne haramun baka sani ba sai ka aikata a bisa mantuwa to wannan ma Allah bai kama ka da shi to da haka ko dai ka bar wajibi da mantuwa ko kuma ka aikata haramun da mantuwa ubangiji ta'ala ba zai kama ka da wannan ba sannan au ahdana ko muka kuskure ba mu yi daidai ba a aikin wajibin akwai wanda kuskure sai da sallan nan baka yi ta daidai ba idan raka'a uku kai ka sallame ko raka'a biyu ka sallame ka kama hanya ka katabi ba mai tuna maka idan akwai wani kusa da kai zai ce a raka'a biyu ka sallame ba idan ka zo ka bi liman bayan ya yi raka'a biyu ko uku sai ka dauka ka cika sallah ne in akwai wani kusa da kai zai iya tuna maka in babu kuma ba mai tuna maka kuma ka manta gaba daya Allah bai zai kama ka da wannan raka'a ɗaya ko biyu da baka karisa ba saboda me saboda ainihin ka yi kuskure a cikin me a cikin sallar ka haka ne in ka bata wani abu ko ruku'u ko sujjada a bisa kuskure baka gano ba ubangiji ta Allah bai kama ka ba ko kuma ka je ka saba wa Allah ta Allah bai ta kurkure ka zo ka samu wani abu a kwano sai ka dauka zuma ne tunda ka sha kawai a san giya ne baka sani ba Allah bai kama ka da wannan ba duk abin da kai aikata a bisa haramun Allah ta Allah baya kama ka da shi bai ta kurkure ka tana kibiyan ka zaka harbi barewa kana farauta shikenan kibiyan sai ta zarce ta je ta harbi wani mutum ya faɗi ya mutu Allah bai kama kai sai ka kashe rai da gangan ba to mun kuskure kai duk abin da yake na kuskure ne ubangiji subhanahu wataala baya kama dan adam da shi Allah ta'ala ya dauke wa al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wannan addu'a ya tabbata hadisi na cikin na sahih muslim kowace addu'a nan in an yi ta Allah ta'ala sai ce katfa al-sunai haka ne wato na dauke muku kuskure ku da mantuwa sannan mantuwa da kuskure kuma babu wanda baya yin kowa da kowa yana yi ba wanda ya wuce mantuwa da kuskure har manzo Allah ta sama yana yi ya kan manta bai yi abu ba har sai an tuna masa wata ran ya manta a sallah bai yi wani abu ba a sallah sai sahabbai suka tunatar da shi cewa ga abin da baka yi ba rasulullah kai rakka nawa a sallan ka sai ce inna ma ana basharun mithlukum ansa fa idza nasitu fadhkiruni ni mutum ne irin ku ansa kamata an sauni ina mantuwa kamar yadda kuke mantuwa idan na manta ga Allah ku tunatar da ni to da kuma zalla yana mantuwa yana kuskure amma baya sabon Allah da gangan baya yin gangan to da haka yace inna man ta kutina ne wannan shi yake nuna manzala ta tsawa mutum ne sai dai bambancin sa da sauran mutane shine ya fi su daraja ana maka wahayi shi annabin Allah ne kul inna ma ana basharun mithlukum yuha ilayya ni mutum ne irin ku ana mini wahayi shi ne bambancin na da ku to masu cewa manzala ta tsawa ba mutum bane wannan jahilci ne ba magana ne ta ilimi ba amma Allah ya fada manzala kuma ya fada cewa shi mutum ne shi yasa yake mantuwa shi yasa yake yin wani abu da kuskure daga baya gane gyara inda ba mutum bane bai zai wannan ba to da haka manzala ta tsawa mutum ne kamar kowa sai dai ya fi kuma sauran mutane daraja gaba daya cewa ba za ka ce manzala ta tsawa mutum bane to wannan jahilci ne da bid'a a cikin addini musulunci ba gaskiya bane domin Allah ya fi ka shi halicce shi kuma ya fi ka sanin sai ce mutum ne manzo Allah ya fi ka sanin kansa yace shi mutum ne yana mantuwa in ya manta a tuna masa to da haka an daukewa manzo al'umma manzo Allah ta sama mantuwa da tunawa abin nan mantuwa da abin da ya shafi kuma wato kuskure da kuma tilastawa al-qada'u nisyan wal ikrah al-qada'u ma'budun ar-rahman Allah ya sanar mana da wannan kuma ya zo a hadisi inna la wa ba an ummati al-qada'u wan nisyan wa ma sukrihu alayhi Allah ya dauke al'umma ta kuskure da mantuwa da abin da aka tilasta musu to da haka idan akai abu da kuskure Allah bai kama ka da shi ba amma fa inna wajibi ne dole sai ka raba shi ka tuna idan kai abu da mantuwa Allah bai kama ka da shi ba idan kai abu da tilastawa aka tilasta maka sai ka sha giya, Allah ba zai kama ka da laifin ba. Aka tilasta mace aka yi zina da ita, Allah ta'ala ba zai kama ta da wannan laifin ba. Duk abin da dole aka saka, in ba haka ba za a halaka ka, Ubangiji ta'ala ba zai kama ka da wannan ba. Wannan hadisi isnadin sa da'ifi ne, amma kuma ayan nan tana goyon bayan sa, hadisin wato ainihin Ibn Majah. Ubangiji ta'ala ya ce rabbana wa la tahmil alaina, ya Allah kar ka tsora mana isran wani nauyi na ainihin shari'o'i kamar amalta wa ala allazina min qablina, kamar yanda ka tsora shi akan wanda suke kafinmu. Wato Allah kar ka tsora mana irin shari'o'in da ka tsora wa ƴan baya wanda abun ya musu nauyi ya zama wahala mai tsanani, ko da za mu iya dai, amma abun in yana da wahala Allah ka ɗauke mana shi. Kuma Allah ta'ala yanda ya ɗauke, da a can baya idan mutane suka saba wa Allah ta'ala ba wai kawai za ka ce astaghfirullah kai nadama da niyan ba za ka sake ba, ka bar aikin ka ce astaghfirullah, shikenan Allah ya yafe maka mu a wannan al'umman. Amma a wancan al'umman sai a ce ku kama kashe kanku, ku kama kashe kanku, kawai da masu laifin da marasa laifin sai su kama kashe, a kama yaƙi sai a kakkashe masu laifi, shi ne tuba. Saboda haka in ka ja giya, kai zina, kai wani laifi, kawai sai a zo a kama yaƙi, kawai faqtulu anfusakum, ku kashe kawunanku, kuma duniyanka ne ita ce kawai hanyar tuban ku. Amma mu sai aka ɗauke mana wannan, kana kwanci a kan gadonka in kai nadama ka tuba ka ce astaghfirullah, Ubangiji subhanahu wa ta'ala sai ka ci tuban ma. Sannan daga cikin shari'o'in magabatan, idan najasa ta taɓa jikin riganka, to ba wankewa za ka yi ba, sai dai ka yanke wajen, sai ka sa reza ko almakashi ka yanke wajen, ka sai dai ka yi fakin wurin. Amma mun kuma ba sai ka sa a ruwa ka wanke. Idan najasa ta taɓa jikinka kuma, za ka kawo wani ɗan dutse ne kai ta gogewa, kai ta gogewa har sai wurin ya yi jini, to shi ne ka tsarkake najasan kenan. Mu ko ya za ka yi, ruwa za ka zo ka sa. Idan ka zo fidda zakka, za ka raba dukiyanka huɗu ne ka ba da kashi ɗaya. Idan kana da miliyan huɗu, miliyan ɗaya za ka ba. In kana da miliyan ɗari, huɗu miliyan ɗari za ka ba. Mu kuma ba arba'in za ka kasa ka ba da kashi ɗaya, arba'in. To da ka ga akwai bambanci kenan. Idan kana da miliyan huɗu nawa za ka ba kenan? Dubu ɗari biyu. Dubu ɗari biyu za ka ba kwata-kwata. Duk kuma miliyan kudin miliyan ɗaya za ka bayar. Ka kaga akwai sauƙi a cikin al'amarin, to amma mu abin mamaki a kasa arba'in ɗin a bada kashi ɗaya, ka ga gari a tsoma. In dukiyar mutum ta yi yawa sai ka ga ya kasa cirewa. Sai kaɗan wanda Allah ta'ala ya yi musu rahama a ƴan kasuwa su suke cirewa. Amma da yawa a ƴan kasuwanmu ma akwai wanda ba sa cire sassa. Allah ya tsawake. To da kashi huɗu ne za ka bada kashi ɗaya, yanzu kuma kashi arba'in za ka kasa ka bada kashi ɗaya. Ubangiji ta'ala ya ce Allah kada ya tsora mana irin waɗannan abubuwa masu nauyi wanda wato aka tsora wanda suke kafinmu. Allah ta'ala ya ce na yi haka ne. Hadisi ya tabbata cikin Sahih Muslim. Allah ya ce qad fa'altu wa riwayat na'am na aikata. Sai ta zuwa hadisi bu'istu bil hanifiyyati sam'a, an aiko ni da addini miƙaƙƙe wanda yake mai sauƙi. Addini manzala ta zuwa mai sauƙi ne, sai ba ka san sauƙinsa ba sai ka karanta addinan da wato ainihin suka gabata. Sannan Ubangiji ta'ala ya ce rabbana, ya Ubangijinmu, wala tuhammilna ma la taqata lana bi, kada ka tsora mana abunda ba za mu iya ba. Nan ma Allah ta'ala ya ce nan, wato kar ka tsora mana shari'o'i manya-manya wanda suka karbi mu, kar ka tsora mana masibu da bala'i wanda ba za mu iya ɗauka ba. Irin yadda wasu aka mai da su al-hanzir saboda sun saba wa Allah, kar su yi su ranar Asabar, kar su kama kifi ranar Asabar, suka wani dabara sai su yi tarko ranar Juma'a, shi ke nan ran Asabar kifi ya shiga ranar Lahadi su zo su cire, suka yi wa Allah wayo, Allah ya mai da su birrai da aladai. Kananan nasu duk suka zama birrai, manya-manyan su ko suka zama aladoji, aladai. To da haka Allah ta'ala kar ka tsora mana wannan. Kaga shi yasa al'umma manzo Allah ya samu Allah, Allah ba alakar da su. To Ubangiji ta'ala ya ce dukkanin wannan yadda ya yi ba zai tsora musu irin wannan ba. Kar ya jarrabe su da wasu bala'i, da wasu iftila'o'i, da masifu. Kada abin Allah ya jarrabe su da abin da ba za su iya ba. Ubangiji ta'ala ya ce kar ba a tuna aikata wannan, ya amsa musu wannan. Sai kuma suka ce wa'fu anna, ya Allah kai mana afuwa, wa ghafir lana, wato kai mana afuwan zunubanmu, wa ghafir lana, ka rufa mana asiri, kar a gane muna yi ko mun yi, wa rahamna, ka tausaya mana, kada nan gaba kuma mu sake. Anta maulana, kai ne majibincin al'amarin. Wato a nan abubuwa ne guda uku wanda dukkan wani mai zunubi yana bukatar su. abu na farko ka roki Allah ta'ala yi maka afuwa tsakaninka da shi, ya yafe maka wannan laifin shi ne fafu annan. Na biyu kuma ya rufa maka asiri kar ya kunyata ta a gaban jama'a, domin Ubangiji ta'ala in ya ga dama ya yi maka afuwa amma kuma zai kunyata ka a gaban jama'a, sai asirinka ya tuna cewa kana wannan laifin. Kamar an ce ya gafarta maka, ya rufa maka asiri kenan, ya rufa maka asiri kai kai abunka Allah bai tona maka asiri ba, sai ka tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala, sai Allah ya ce ya yafe maka wannan, kana bukatan wannan. Domin dan adam da ake zunubansa a sarari suke, wallahi wani ya haɗu da kai ko sallama da zai maka ba, ko sallama. To amma yawancin laifuffukan mu a sirrance muke yi, sai za a ke ganin mutane kirki, wannan ba ƙaramin rufin asiri ba ne, ba wanda baya laifi, amma galibi a sirrance ne. In ka fito waje sai a dinga ganin ka mutumin kirki, amma a boye kuma ba san abin da kake ba. Sai sa idan aka zo aka yabe ka cewa kai mutumin kirki ne, bawan Allah ne, manzo Allah ya ce kai addu'a, kace Allahumma la tu'aqibni bima yaqulun wa ghafir li ma la ya'lamun waj'al li khayran mimma yadunnun. Ya Allah karka kama ni da abin da suke faɗa, karka kama ni da abin da suke faɗa. Ya Allah ka gafarta min abin da ba su sani ba na laifukan da nake. Kai kana laifi haka zo ana yabonka ba sai Allah ya kama ka ba? To ya Allah ka gafarta min laifin da nake wanda ba su sani ba, da sun sani da ba za su yabe ni ba. Kuma Allah ka sanya ni fiye da yadda suke zato, ki zama ina da alkhairi fiye da yadda suke tsammani. Da shi yasa kowane ɗan adam rufin asiri ne ya zama da ba a san me yake yi ba. Wani ya ce ilahi la tu'azzibni fa inni muqirrun billadhi qad kana minni yadhunnu an-nasu bi khairin wa inni la sharrun nasi illa ta'fu anni. Ya Allah mahalicina, ka inni ina yadda ni mai laifi ne, Allah karka kama inda zai. Yace mutane suna tsammanin wani ina da alkhairi, zato suke yi amma ina cikin sharri. Kowa akwai abin da yake, akwai laifukan da yake, amma ya samu rufin asirin Ubangiji sai kaga abin bai bayyana ba. Amma da za a manna masa abin a goshinsa, wani ya zo kaucewa zai yi, wani ya ce ya man sakarka ma'ayibi wa makalibi wa ja'alta kullan nasi kal ikhwani wallahi law alimuka bi asrirati la basalama alayya man yalqani. Yace ya wanda ya rufa mini asiri, ya zubbe zunubaina da aibubbukana da laifuffukana. Yace wallahi da mutane sun san zunubaina na sirri da yadda zuciyana take, wallahi yanzu haɗu da ni ko sallama ba za su yi ni. Saboda haka rufin asiri ne, dan adam yana buƙatar wannan shi ne neman gafara ɗin kenan. A rufa ma asiri a nan duniya a lahira, ma Allah ya ce to kamar yadda na rufa maka asiri a duniya na rufa maka a lahira, je kana gafarta maka abin da mutum yake fata ke. Na biyu kuma ya roƙi Allah ta'ala ya kare shi kar ya afka irin waɗannan laifukan. Laifin da kai a bayan Allah ya kare ka shi ne warhamna ɗin kenan. Allah ka ji kanmu kar ka samu sake fadawa cikin wannan laifuka. Anta maulana, kai ne majibincin al'amuranmu, a gare ka muka dogara ya Allah. Idan baka jibinci al'amarinmu ba za mu sake fadawa cikin wannan laifin, ba za mu kai labari ba. Saboda al'amarin la haula wala quwwata illa billah, wato babu dabara na kaucewa sabon Allah, babu karfi wajen ta'awa Allah ta'ala sai da me? Sai da ikon Allah, sai da taimakon Allah subhanahu wa ta'ala. Sannan fansurna ala alqawmil kafirin, ya Allah ka taimake mu akan mutane kafirai, mu ci galba akan su da hujjoji, sannan kuma mu ci galba akan su a wuraren yaki, wato a wajen yaki mu ci galba akan su, in mun zo muna tattaunawa mu ci galba akan su. Kuma Allah ya ansa wannan addu'a, sabon manzala sun ci galba akan kafirai a yakin Badar da yakin Ahzab, sun fatattake su har an kafa daula wato ainihin ta musulunci. A shekarar da ta gabata a lokacin da muka zo rufe tafsiri, mun yi bayani a kowane babban fili wanda shi mai girma gwamnan Adamawa Alhaji Muhammadu Umaru Jibril da Bindo ya tsaya mana, ko kuma a lokacin ya tsaya ɗin ya ba da wani kuɗi miliyan 15 bai cikata ba. To ya tsaya ya cika wannan alƙawarin, ya tsaya wannan filin a miliyan 27. To wannan filin kuma miliyan 25 fili kuma da ƙarin miliyan 2 wanda muka fara aiki. To tanta ne muke son mu gina wato ainihin ta musulunci, wanda kuma za mu gina babban masallaci, za mu yi zaburi wato littattafai na addinin musulunci da wanda taro, kuma har makaranta ma insha Allah muna fatan mu yi a wajen. To a yanzu dai an kafa asasi na gina ainihin shi masallacin juma'a din a nan layin barikin wato ainihin sojoji a nan cikin garin Jimeta. Saboda haka dukkan mai buƙatan sanya jarinsa sadaqatul jariya kofa a buɗe take. Saboda haka in kana buƙatar taimako za ka taimaka, ko da kayan aiki, siminti, rodi, yashi, gravel da sauransu, ko kuma da kudi akwai account da aka buɗe wa ainihin wato masallacin zan karanta account number din shine 00018783100 da uku sai 1 sai 8 sai 7 sai 8 sai 3 sai 1 sai 0 sannan suna account din Nyimbango Community Jumu'ah Mall Nyimbango Community Jumu'ah Mall sannan kuma a jami'ar bank ne aka buɗe wato account din to dukkan mai bukata zai iya tuntuɓa in ma bai rike account nan ma din ba insha Allah za a samu waje yan uwa wanda ake harkar tasiri da su za a iya bashi ya sa ainihin wato jarin ta ciki muna so za mu gina babban masallaci na juma'a da kuma wasu abubuwa a wuraren wanda daidai zaman santa ne cibiya ce ta yaɗa wato ainihin addinin musulunci muna roƙon ubangiji subhanahu ta'ala ya taimake mu da kuma dukkan waɗanda ainihin wato suka taimaka kuma kafin gwamna ya sayi wannan fili na miliyan 27 akwai wani bawan Allah Abdulrahman Kubba wanda ya bamu fili a wannan wajen kyauta wanda shi ma fili ne na miliyoyi kuma muka haɗa da wannan wato fili da aka saya din kuma yanzu aka mun fara gini ko ba abu ne take dukkan mai bukatan wato taimakawa fi sabilillahi domin ya samu sadakatul jariya sadakan da ko da bar duniya za a ci gaba da wato ainihin bashi ladan wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.